من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باحق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركم مدى سدعاء وني مجن الهدي عشرين دسرة قوتان جماد الثاني هكذا يقول wata na shida kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 18 ne ko 19 18 ga watan Bature, to wannan ya zama shi kuma 28 kenan, dan kwana 10 ne tsakanin su. Dan ci gaba da darasin littafin mu Kitabut Tauhid, wannan kuma shine darasi na 26. Za mu tashi babu ma jaa fi tiyarati, babu ma jaa fi tatayyuri, wannan ta yi kara da yawa rage mana, babu ma ja a fit tafayyur, wato babi dangane da abin da ya zo fit tafayyuri a lamarin canfi narko na azaba da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da canfi. Idan ba a manta ba a baya mun yi ta'arifin at-tafayyur. At-tafayyur shi ne wato at-tasha'umi bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lum, wato mutum ya canfa wani abu da ya gani ko ya canfa wani abu da ya ji ko ya canfa wani sanannen abu. Canfa wani abu da mutum ya gani, kamar mutum ya fito da safe yadda muka faɗa, ya ci karo da makaho ko ya ci karo da kuturu, sai ya canfa wannan ranar da cewa wannan ranar babu sa'a saboda ga abin da ya fara gamo da shi da safiyarsa. Canfa abin da mutum ya ji, kamar wato ainihin mutum ya ji kukan mujiya ko kukan wani tsuntsu, ya canfa wannan tsuntsun cewa idan an ji kukansa to baya ɗauke da alkhairi. Canfa wani abu shi ne kamar canfa rana ko canfa wani yini ko canfa wani wata, kamar yadda Larabawa a lokacin jahiliya suke canfa waɗansu watanni. To dukkan waɗannan canfe-canfe abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba. Babu ma da'a fi tatayyuri wa qaulullahi ta'ala ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun, ubangiji ta'ala ce ala ku saurara ku ji, inna ma ta'iruhum inda Allah, lallai canfin su inda Allah, wato wannan abu a wurin Allah yake. Abinda ake nufi da ta'ir a nan gurin abinda suke zargin annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa. Dan wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyin da suke magana kan jarrabawar da Allah ya yi wa mutanen Fir'auna. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min as-samarat la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusihum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. Ubangiji ta'ala ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina, haqiqa mun riki mutanen Fir'auna bis-sinina da shekaru na fari, wa naqasin min as-samarat, haka da tawaya ta kayan abinci, la'allahum yadhakkarun, ko sun ji wa'azi su karbi saƙon Allah da ya turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da shi. Fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi, yayin da duk wani alheri ya zo musu sai su ce to dama wannan mu muka cancanci mu same shi. Idan sun samu ruwan sama, sun samu albarkar damana, albarkar kaka, sun samu yatuwan arziki, sai su ce lana hadhi, dama wannan mun cancanci mu same shi. Wa in tusibuhum sayyi'atun, amma idan wani mummunan abu ya same su, kamar fari, kamar kanfar ruwan sama, kamar wata bana'i ko annoba ta sauka a kasar su, yatayyaru bi Musa wa man ma'a, sai su rinka canfa annabi Musa da wanke da yake tare da shi, sai a sanadiyar ku ne dai wannan masifa ta fada mana, ku ne kuka jawo mana wannan bala'i, sanadiyar ku an dai ne wannan ruwa, sanadiyar ku mun samu kanfar ruwan sama, mun samu fari, mun samu bala'i kaza, mun samu cutuka iri kaza, yatayyaru bi Musa wa man ma'a. Sai Allah ce ala ku saurara ku ji, innama ta'iruhum inda Allah, innama ta'iruhum, wannan abin da ya sauka a kansu, wannan bala'in da ya zakke musu na kwalara ne, na kanfar ruwan sama ne, wannan inda Allah, a wurin Allah ta'ala yake, ba wurin annabi Musa ko 'yan uwansu ba, Allah ne ga dama ya jarrabe su da shi. Shine ma'ana ala innama ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba su da masaniya. Yanzu abinda wannan aya take dauke da shi shine Ubangiji ta'ala shike jarrabar mutane da alkhairi ko kishiyarsa. Idan mutane sun samu ni'ima daga Allah ne, in sun samu kishiyarsa kuma, haka Ubangiji ta'ala ya so jarrabe su da shi. Shine ala innama ta'iruhum inda Allah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum, haka kuma fadin Allah ta'ala da wato a harshen manzannin nan da aka turo zuwa wata alƙarya wanda kissarsa ta zo cikin suratu yasin wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'al mursalun iz arsalna ilayhim mutnain fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم سكتي تطيرنا بكم مو من تنفقوا دو أبن دي ساجم ونبلا إكوكو جاومنا حكا وأن ننسك فتا وأن النبوة تكفتا وأن نمزن لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ينهربكو دين وأن وأذن نوكبا ينهربكو دين كرن تسوى النبا تزامي مكو ربدقو دوسو زامي جنجي فكو كوايا فتا wala yamassannakum minna azabun alim lalle za ku dantsana kutsar ku game da mu sai azaba mai radadi ta tafe ku daga bangaren mu sai mun hade muku kai mun jefe ku mun kore ku da gari an gane ku qalu ta'irukum ma'akum sai manzannin suka mayar musu da martani suka ce ta'irukum ma'akum ta'irukum abin da ya sauka akan ku na masifa din nan ma'akum tare da ku yake dan ku ne sababi din ku ko kafircewa Allah sai Allah ya jarrabe ku da azaba shine ma'anan fa'irukum ma'akum musibar da ta sauka akan ku ku ne sababin ta ma'ana ko kuka aikata abinda ya jawo ta dan Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer irin abinda yake shafar mutane na musiba sakamakon abinda kuka aikata ne ko mutanen kuma Allah yana rangume ma da yawa da ce duk abinda kuka yi sai ya kama ku da azaba da yanzu ba kowa a bankasa walau akhadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da ake Allah yana kama mutane da irin laifukan su ma taraka ala zahriha min dabba da bai ba wanda ya saura na wani abu mai motsi akan kasa din nan gaba da walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai da ubangiji ta'ala na yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wani lokaci sananne fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira to kaga wannan aya na mutane idan sun bijire ma Allah tabbas Allah na iya jarraban su da musibo daban-daban Allah na iya jarraban su da walhalu daban-daban karka dauka cewa kafirai sun kafirce ma Allah ubangiji kuma na ba su ni'ima wannan ni'imar da yake ba su mamzujatun bi azab a garwaye take da wata azabar kuma da akwai azaba ta rashin kwanciyar hankali ta rashin kwanciyar rai kuma duk da wannan ni'ima da aka ba su duniya ana jarraban su da musibun da ba a jarraban mu da su an ba da ruwan saman da aka rinka yi bana duniya turai yafi wanda aka yi nan gurin wanda aka rinka yi a tana yafi wanda aka rinka yi a nan wanda aka rinka yi a kasashe daban-daban an ba da ruwan sama mai tsanani da irin wutar daji din nan yan kashe gobara ta kan jirgi ta kasa ta sama ta kasa a watsa chemical tsayi mai ne kuma wata take mutuwa duk wannan ba musiba bace ba da tsananin iska guguwa ta zo ta rinka ya telefon kwano duk wannan ba musiba bace ba to yayin da duk mutane suka bijire ma Allah ubangiji ta'ala na iya darka ko su da azaba dan ya nuna musu gajiyawar su qalu ta'irukum ma'akum suka ce musiba da ta fada kanku ku ne sababin ta a in zukirtum yanzu kawai dan an yi muku wa'azi sai kawai ku ce mu ne bal antum qawmun musrifun ai ku mutane ne masu ƙetare iyaka da haka musibar ta faɗa kanku yanzu wannan abin da ke nuna wa a ce tamfi wani abu ne tun fil azal tun lokacin annabi Musa alaihi salam tun mutanen Fir'auna ne suka fara tamfi tun kafiran baya duk sun fara tamfi in ma tun kafin Fir'auna ko mu ce tun da kan Fir'auna haka kuma dutsen da suka biyo bayan su su ne za su tamfa wani su ce wani ne ya kawo alkhairi ko wani ne ya zo sai ya jawo musiba to ba a yin haka عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طفر عن كربو حديث رجاء أبو هريرة الله تكاري داء قريتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طفر ذاكو قاعد نربوتون ولا هامة أن يشد أكميم وأن يشد كسكوريكي كشاكي تنغا فيتا ولا هامة wala safar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa babu adwa abinda ake nufi da adwa shine intiqalul maradi min maridin ila maridin akhar wato tsuruwar cuta ko yaduwar cuta daga wannan mara lafiya zuwa wancan mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wannan la adwa ma'ana babu wata cuta da take tsuruwa daga kan wani ta koma kan wani ko ta tsuru daga kan wani ta koma kan wani babu wannan babu wani mai cuta da yake harbin waɗansu da cutukansa babu wannan wala tiyarata sannan kuma babu tamfi wala hamata sannan kuma babu hama hama din nan an yi masa fassara daban-daban waɗansu suka ce hama shine wato abinda mujiya larabawa idan sun ji kukan mujiya sukan canfa ta cewa tana dauke da sharri, har ma idan aka yi rashin sa'a mujiya ta sauka akan rufin gidanka ta kwala kuka, to dukkan gidan hankali ya tashi, ko dai mai gidan ko wani dole wani ya mutu kwanan nan. Alama ce ta cewa tana dauke da labarin mutuwar wani ne a gidan. To sai annabi ce wala hamata, babu wani kukan mujiya. Wala safar, sannan kuma babu safar. Safar shine watan safar din sananne. Larabawa sun kasance suna canfa watan safar, cewa wata ne wanda babu wato ainihin alkhairi a cikinsa. An gane ku? Suna canfa shi cewa babu alkhairi a cikinsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk babu wannan a cikin shari'ar musulunci. Yanzu al'amurra guda nawa kenan annabi ya kore? Al'amurra guda hudu. Na farko ga addu'a, shine ciruwar cuta daga wani zuwa wani, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu. To abinda ake nufi da babu, wato abin nufi cutar da kanta ba ta da tasirin da za ta ciru daga wannan zuwa wannan, sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. An gane ku? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin illa bi iznillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. Amma cutar da kanta ta ciru daga wani zuwa ga wani, ba zai yi ba sai in Allah ya ga damar haka. Su Larabawa a lokacin jahiliya suna jingina tasirin akan cutar kanta, waɗansunsu ma su jingina tasirin akan mara lafiyan kansa, cewa idan wannan da ɗauke da kwalara in ya ga dama duk sai ya raba mana nan, kowa ya samu, ya harbi wannan ya harbi wannan, saboda haka sai a rinka jin tsoronsa. In wani na tarin fuka sai ya rarrabawa jama'ar da ya ga dama ya harbe su da ita. To akwai wanda suke da wannan, da suke itikadin wannan tasirin, to annabi ya kore cewa babu wannan, ko cewa cutar ce take ciruwa da kanta daga wannan zuwa wannan. Matukar ka zauna kusa da mai cuta, tabbas sai ta ciru daga cikin wancan ta faɗo kanka, sai ka kamu da ita. Annabi ya kore yace babu addu'a, san babu addu'a. To amma hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, firra minal majzum kama tafirru minal asadi. Yace idan ka ga kuturu ka gudu kamar yadda in ka ga zaki kake gudu. Kuma wannan hadisi tabbatacce ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wancan ma tabbatacce ne. Kuma dukkan su Abu Huraira na cikin marwayatan su. To shi yasa Abu Huraira bayan ya rawaito hadisin la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, sai dalibansa suka ranta masa wancan hadisin firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, suka ce da ba ka kasance kana rawaito mana shi ba, sai yayi shiru bai ce komai ba, suka nan da sake nanatawa yayi banza da su bai ce komai, sai Annabi da ya ce la adwa. Suka ce gashi ba abin da kace, Annabi ya ce an ga kuturu a gudu, yace Annabi ya ce la adwa. To sai suka yi ta kokarin fassara me yake nufi da wannan magana. Waɗansu suka ce yanzu wannan maganar hadisin la adwa kamar ya shafe wancan hadisin kenan, su ne suka fahimta ka. Amma a gaskiyar al'amari yadda malamai suka ce, hadisan guda biyu dukkanin su zaka hada suka yi aiki da su. Hadisin la adwa wannan abin da yake nufi cutar da kanta ba ta da ikon ciruwa daga wannan zuwa wannan, sai da izinin Allah, sai da kadarin Allah. An gane ku? Amma firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, wannan abin da yake nunawa shine idan mutum yana da karancin tawakkali, idan mutum yana da karancin imani, idan mutum yana da karancin tawakkali, to idan ya ga mai cuta din gare ya kauce. Tabbas ana sauka cuta na iya yaduwa tsakanin jama'a sakamakon wani ya zo da ita, amma hakan baya yiwuwa sai da izinin wa? Sai da izinin Allah ta'ala. Shari'a ta shiryar da kai ittikazul asbab, shi hadisin firra minal majzumi kama tafirru minal asadi yana shiryar da kai ne zuwa ga halaccin neman magani idan cuta ta faru, ko kafin ta faru ka dauki mataki, shi ne kawai ke shiryar da kai. Amma ba wannan ke nuna cewa lalle cutar na da ikon tasirantuwa daga jikin wani zuwa jikin wani ba, ina fatan kun fahimta. Abin da yake shiryar da kai zuwa ga daukan mataki cewa ya halatta, haka neman magani in cutar ta faru ya halatta. Hadisin la adwa kuwa abin da yake baya kore sababin, abin da yake korewa shine cutar tasirin ta hiya bi nafsiha la bi qadarillahi wala bi qada'i, cutar ta yi tasiri ba tare da izinin Allah, ba tare da kadarin Allah ba, wannan ba zai yiwu ba, ina fatan kun fahimta. Dan haka kenan idan kaga, idan aka ce ga mai tari na fuka, idan ga mai cuta iri kaza, ga mai cuta iri kaza, dan ka nesantar da kanka ga barinsa, wannan babu laifi. Kana da hadisi akwai hadisin firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, sannan kuma akwai hadisin at-ta'un wanda annabi ke cewa idan annoba ta sauka a gari ba ku a ciki to kar ku shiga, in kuna ciki kuma kar ku fita. to duk wannan malamai na kafa hujja da shi wajen ittikhaz al-asbab ko ittikhaz al-wiqaya qabla nuzul al-bala. Amma zuciyarka ta gamsu cewa cutar nan fa ba ta yaduwa daga wani ko zuwa wani sai da izinin Allah ta'ala. An gane ku? Dan wani ya zo ya ce ga raƙuma na ga waɗannan raƙuma suna da cuta, ga waɗannan marasa lafiya a iya hada su ko ba za a hada su. Annabi ya ce ka takura su sai me? Dan ka takura su sai ce to ai wa ana ji tsoron kar cutar wannan ta yadu zuwa ga wannan, yake to shi na farkon wa dora masa na farkon wa shi, idan kun ce in kun hada wannan mara lafiya da sauran masu lafiya zai yada musu, yake shi na farkon wa ya dora masa, Allah ne dora masa ku. To haka nabiyin ma sai Allah ya ga dama ta sani, in Allah ga dama ba bara ta same shi ba. Yanzu kwanan nan aka yi ciwon ido na kwalo aka gaba, sai ka samu gida guda duk sun yi su duka, wancan yayi, uba ya fara, uwa ta, ƴaƴan duk sun yi gaba daya. Sai ka samu gida guda kuma mutum bakwai sun yi, saura ɗaya shi kadai ne bai ba, kowa yayi ya gama shi kuma yana nan. Ilama suna amfani da kuratan duk daya na kwalli, wannan yasa wannan yasa, amma yana nan idan sa garau. Dan Ubangiji ta Allah ya nuna cutar ba ita ce take da tasiri da kanta ba sai da izinin sa sai da kadar din sa. To tunda shine ya haifar da ya sanya abu yake shine musabbibul asbab kenan. Shine mai sanya abu ya zama sababi ne yaduwar abu, amma abin da kansa baya da wani tasiri. Ina fata an fahimta. Dan haka bina'in akan wannan ya halatta neman magani kenan idan cuta ta faru. Amma ba haka ba, in kai hakuri har Ubangijin da ya ga dama ya dora ta kuma ya ga dama ya zo ya sauke ta, wannan kuma in mutum yana da karfin tawakkalin da zai wannan to shi aka fi so. Sai zanto cikin mutum 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab, da annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim. Amma in yana neman magani fa ya laifi? Bai laifi ba. Haka in ga mai cuta irin wadda take yaduwa, bincike ya nuna irin wannan cutar takan yadu tsakanin jama'a, to kar mu dora wa tasirin yaduwar akan ta kadai. Mu dora idan Allah ya so jarrabar mutane ne sai ta yadu daga jikin wadda din ta tafi zuwa wurin kaza, amma ba da kanta ba, da izinin wa? Da izinin Allah. Saboda Allah ya ce ma asabu min musibatin illa bi iznillah. Ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ko mun kankanta ta ko mun girmanta sai da izinin Allah, sai daga nan damar sa. Da yawa sai ga mutane dukkan sababban cuta suna mamaye da su amma ba su gamu da ita ba. Wani kuma da ya zo shikenan sai ga ya kamu. Yanzu wani da sauro ya ci jin shikenan sai ga ya kamu da malaria na fama. Wani kuma kullun da sauraye suke barci ya buga nan ya buga nan. Kullun ya tashi sai kaga jini a jikin rigarsa ko a jikinsa. Kuma lafiya sa kalau ba abin da ya sani. Duk wannan tana faruwa. Ga irin gurbataccen ruwan famfon da muke sha yanzu a Kano. Yanzu wani in ya sha wannan shikenan ya kamu da cutar kenan. Amma mutane yanzu sha da shi su yi wanka da shi. Da shi da ruwanku da dafi duk ba bambanci ne aka turo shi. Amma haka mutane suke sha su yi wanka ba komai. Kaga Allah madaukakin sarki ya kakkare waɗansu. Waɗansu kuma su sha su kamu da cuta. Ga irin rashin tsafta, kaga bola a nan, kaga shara a nan, kaga mutane, ga mai fitsari, ga mai bayan gida yana tsugune yana yin kayansa, ga mai rake, ga mai kifi, duk a kusa da juna suna makwabtaka. Ba haka bane ba, kowane titi ka bi a garin nan haka ne, kowane titi ka bi a kasar nan haka ne. Duk waɗansu sharuɗa da idan sun faru za a mutu, sun riga sun cika Najeriya, mutuwa ce kawai ba a yi ba. Sharuɗan sun cika, mutuwa ce kawai ba a yi ba. Na yaɗuwar cuta da sauran gurɓataccen al'amura, gurɓataccen ruwan sha, gurɓataccen iskar shaka da sauransu, ƙazanta, datti, duk gashi nan gurin. Amma mutane suna ta yawo suna guje-guje, samari suna ta ƙwallon ƙafa don bala'in ƙarfi. Gib-gib a yanar gurin da sauransu suna kwana kuma a bola. Wala tiyarata, annabi ce babu tiyara, tafsirin tiyara ya riga ya gabata baya ko? Wala hamata, sannan babu hama, hama kuma shine muka ce mujiya. Waɗansu kuma suna fassara hama ɗin da cewa ita ce wata cuta da ke cikin raƙuma wadda take yaɗuwa. Wala safara, sannan babu safar, shine suka ce babu safar, ma'ana ba a tamfa watan safar. An gane ko? Ba a canfa wata na safar. Su Larabawa a lokacin jahiliya suna canfa safar. Da haka ga akwai watanni guda hudu masu alfarma, su ne wato Zulkaida da Zulhijja da Al-Muharram ko da kuma abin Rajab. To Larabawa su kullun suna ganin cewa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wanda aka ce karkai kaza karkai kaza a ciki, su suna ganin safar suke jin tsoro sama da komai. Da haka idan Muharram ya zo sai su shakata, sai su biya baki da mai safar, shine ba za ka yi komai a ciki ba. Har kuma suka zo suna canfa watan Shawwal, ba a yin aure a cikinsa. Aisha take mayar musu da martani, ta ce annabi ya aure ni cikin watan Shawwal, kuma ya tare da ni kuma cikin watan Shawwal, kuma ni ce mafi rabauta cikin matansa. Inda babu alkhairi a cikin Shawwal, da na dace da wannan? Akhrajahu, wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Zada Muslim wala nau'a wala gun, a riwayar Muslim yace wala nau'a, sannan babu wani tauraro wanda ke zuwa da sharri ko alkhairi, wala ghul, sannan babu fatalwa. Bai da ku nau shine taurari, su Larabawa sukan fassara taurari a sama kowane tauraro su bashi matsayi, idan kaga tauraro iri kaza to alkhairi na nan, idan kaga tauraro iri kaza sharri na nan. Har ma akwai taurarin da suke ganin taskar ruwan sama a hannunsu take, inda kaga tauraro kaza sai ruwan sama ya sauka. To sai Annabi ya rusa wannan, yake cewa duk wanda yace an mana ruwa saboda tauraro kaza to yayi imani da tauraro ya kafirce mu Ubangiji, wanda ko yace an mana ruwa da izinin Allah da ganin damarsa to yayi imani da Allah ya kafirce mu tauraro. Da haka dai babu wani tauraro da za a gani a ce yana dauke da alkhairi kaza ko sharri kaza. Alkhairi taskarsa a hannun Ubangiji take, sharri kuma Allah ne yake jarrabar mutane da shi gurgurdan hikimar sa gurgurdan ganin damarsa. An gane ko? Walaghul, lafazin al-ghul shine wato shine da na duba duk fasarar da malamai suka masa, ba fasarar da ta dace da shi a Hausa irin fatalwa, tunda suna fasarar ghul ne da fasarori daban-daban, amma duk suna yin tarayya wajen ma'ana ko suna kusantar juna wajen ma'ana. Fasara ta farko daga cikin fasarorinsu sukan ce ghul shine ruhi na ran mutumin da aka kashe. Kasan Larabawa suna da zaman hamayya tsakaninsu da juna, tsakanin wannan kabila da wannan kabila a lokacin jahiliya. Da haka idan wannan kabila ta samu dan watan ta kashe shi, to wai sai wannan ruhin wannan din sai ta taso, ko da an yi kisan a inda babu wanda ya sani, sai ta taso sai ta zo ta sauka a cikin gari dan ta bada izinin cewa an kashe muku dan uwa, ma'ana ku je ku dauki fansa kenan. Wadanda suka ce a'a, ruhin wannan wanda aka kashe ita ce za ta zo gidan wadanda suka kashe din, ta rinka firgita su da daddare, ta rinka bin su har daji idan sun tafi fatautin su, ko ta zo ta samu garken raƙumansu ta fito da siffa ta abin nan ta firgita raƙuman duk su gudu idan ya zo ayi hasara. To kaga ai fatalwa ke, wannan a ƙasar Hausa ita ce fatalwa. Domin mace idan ta kashe miji na yin fatalwa, kamar yadda yake a ƙasar Hausa, ba wai yadda yake a hadisi ba, yadda yake a ƙasar Hausa. Don haka ma idan ta zo zaman ta kaba, idan za a shigar da ita kaba ake ba ta wuka, ta rinka yin matashin kai da ita, don saboda idan fatalwar ta idan mijin ya zo ta sai da za ta yi ta ceci kanta. To kaga in banda shirme ba san ki take ba, tunda ya dawo ko meye na damuwa, kuma ba cike nan ba an huta. To duk Annabi ya kore wannan, yace wala ghul, babu wata fatalwa, ma'ana babu wata aljana da take kawo wa mutane sharri ko alkhairi. Aljanu ba su da mulkan alkhairi ko sharri, alkhairi da sharri wato makubugarsa mazdarinsa daga Ubangiji ne. Ubangiji na korowa mutane alkhairi kamar yadda daidai ga dama, kuma ya jarrabe su kuma da sharri. Qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Duk wannan na nuna mallakar Allah game da komai, babu wani abu a sama ko a ƙasa face Allah ne mallakin sa. Limanil ardu wa man fiha, kace da su ƙasa da wanda ke cikin ta mallakar wane ne? Sai yaquluna lillazati na Allah ne. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, waye ubangijin samai guda bakwai da ƙasa guda bakwai, ubangijin al'arsi mai girma, zasti Allah ne. Man biyadihi malakutu kulli shay, wane ne wanda mulkin komai ke hannunsa? Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, shike bada mafaka in za a tuci bayan sa, amma shi in yaso kama mutun da azaba ba wanda yasa ya bashi mafaka. Waye ke da wannan damar a ban kasa gaba daya? Za su ce maka Allah ne, banda Allah ba mai wannan. Allah shike mallakar komai, ba wanda yake mallakar wani abu. Aljanu ba su da ikon su kawo sharri ko su kawo alkhairi, su ma bayi ne na Allah, Ubangiji ne yake sarrafa su. Ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, ba wani mai tafiya a ban kasa face sai Ubangiji na rike da zankonsa, ma'ana yana karkashin ikon Allah da gudanarwar Allah, baya da mallakar shi a wani abu na shi na kansa. An fahimta ku? ولهما عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا عدوى ولا طيره ويؤجبنا الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمه الطيبه. حديث يا تبت في البخاري ومسلم daga انس بن مالك من قال الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره باب وتعدوى باب طيره كما يد بيانه سي غباتا سي يتي ويؤجبنا الفأل اما كيكاون فاتا نا برجيني انجا انو تسلي كيكاون فاتا ينا برجيني. An fahimta ku? Wato shine kyakkyawan fata, kamar ka ta san ma wani abu da za ka yi, sai ka ga wata alama da za ta ƙara ƙarfafa maka gwiwa cewa kila ko alamun nasara, sai ka sa rai, sai ka kyautata da su. To wannan shine alfa'alu, shine suke fassara cewa kamar ka fito yau kana niyyan zaka je kwatano zaka kawo yaduka, ko zaka je kasuwar wato ainihin ladin makole ka auno wake, ko zaka je kasuwar kaza ka sayo kaza. Lokacin da ka fito da safe sai ka ji kira an ce ya rabih, ya wanda ya rabauta, ko da ba da kai ake ba, kila wani ne mai suna rabih sai aka faɗi wannan, kai kuma sai ka sa rai tsammanin kalmar rabih tunda ma'ananta mai kyau ce, sai ka sa rai a cewa to yau dai kam muna kyauta da san kila za a ci riba a kasuwa. Annabi ce wannan yana da kyau, wannan baya cikin tantiyo wanda aka haramta. An fahimta ko? Wannan baya cikin tanfi irin wanda yake an harafta. Dukkan wata alama da za ka gani sai ka fassara ta a sakamakon ta ka sa rai, to wannan babu laifi. To sai malamai suka ce me ye bambanci tsakanin al'amuran guda biyu? Suka ce shi abu na farko na tanfi, galibi kana tanfa abu ne kana munana zato cewa sharri ne zai same ka, amma shi alfalu kuma kana kyautata zato ne. To har kullum bawa ba a san ya munana zato ga Ubangiji sai dai me kyautata zato. Kullum so ake bawa ya zanto mai kyautata zato ga Ubangiji ta'ala, ba a so ya muna zato. Saboda haka duk wata alama da ka gani sai ka fassara ta da cewa ai wannan alama ce ta alkhairi, ai wannan ina sare, ai wannan ina sare. Annabi ce wannan babu laifi. Wa yu'jibuna alfa'lu, kyakkyawan fata yana burge ni, inji Annabi. Qalu wa mal fa'lu, sai suka tambaye shi menene alfa'lu. Qala alkalimatu at-tayyiba, sai Annabi ce daddadar kalma da mutum zai yi yayin da ya fito waje. An bayyana ku. ولي أبي داود بسند صحيح عن أقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وأن حديثة أبو داود يروي بسند صحيح عن أقبة بن عامر. Sahihiyar magana shine Urwatu ibn Amir, ba Uqba ibn Amir ba, dan haka wanda yake da biro sai ya gyara. An samu kuskure ne wajen abin nan. An Uqba ibn Amir, ma'ana an Urwatu ibn Amir, Urwa ibn Amir sunansa kenan, wanda an yi sabani sahabi ne ko ba sahabi ba, zance mafi inganci wannan mutum ba sahabi bane ba. Shi wannan Urwa ibn Amir yace zikratu siyara inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an ambaci siyara tamfi wurin Annabi, ana fira cewa mutane suna da tamfe-tamfe game da kaza, suna tamfa kaza, suna tamfa kaza. Fa qala, sai Annabi ce ahsanu alfa'lu, abinda duk yafi wancan kyawu shine alfa'lu, kyakkyawan fata, kar mutum yayi mummunan fata. Wala taruddu muslima, kuma tamfi da za a yi ko a tamfa ma ko kika tamfa, wannan kare mai yadda musulmi baya kan abinda ya san mai yana son yayi. Fa idza ra'a ahadukum ma yakra, idan mutum ya ga alama ta abinda yake ki, fal yaqul, abinda ya kamata ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfu as-sayyi'ati illa ant, ya Allah ba mai kawo kyawawan al'amura sai kai, ba ko mai korewa mutum munana kuma sai kai. Wala haula wala quwwata illa bik, babu wani tsimi ba dabara sai abinda ka zartar. Wannan hadisi malam yace bi sanadin sahihin, amma bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi. An gane ku? Sai da abinda hadisin ke nunawa na hukuncin tiyara ya riga ya gabata a baya, abinda kuma ke nunawa na halaccin alfa'alu, kyakkyawan fata, shi ma ya riga ya gabata a baya. An fahimta ku? Eh, hadisin dha'ifi ne, shi yasa ba sai na dogon sharhi ba, kace karin bayani akan hadisi dha'ifi. Wala taruddu musliman, ma'ana mummunan zaton da zaka yi karya mayar da kai baya kan abinda ka san bai. Tamfi ba shine mummunan zato ba? Duk abin da ka tamfa kar ka je tamfin nan ka fasa je kai. Ka fahimta da kyau? وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك يا تبتا له ورواية ابو داود كنا. من حديث ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود مرفوعا سوى النبي ياتي الطيرة شرك، الطيرة شرك للي طيرة شركاني، طيرة شركاني او انا رواية ويا فتحك هالسوق الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك للي تنفي شركاني. To shine malamai suka ce wata irin shirka, karamar shirka ko babbar shirka? Abinda hadisi yake nuna wa karamar shirka, domin ya kawo shirkun wato bigari alif wal lam, da ya ce at-tiyaratu shirku bil alif wal lam, to ya zanto babbar shirka kenan mai fitar da mutum daga musulunci. Amma tunda ya kawo shi a matsayin nakira, abin da yake nufi at-tiyaratu naw'un min anwa'is shirk, wato wani nau'i ne cikin nau'ikan shirka karama ita at-tiyara. Dan annabi ce sunitani bin nas huma bihim kufur, akwai al'amura guda biyu da mutane ke yi kafirci, sai aka ce menene, wato sai fassara su da cewa su ne kuka, idan an yima mutuwa ka ringa kuka irin kukan da zaka fitar da sauti, annabi fassara shi da cewa kafirci ne, ko zargin kabilar wani ko gidan su wani cewa gidan su ba su da asali ko gidan ku ne masu asali, annabi ya ce wannan kafirci ne. To amma kaga ai ba idan mutun yayin wannan ba zaka ce ya fitar daga musulunci ba, wato idan abin kaida da malamai suke bayarwa shine nassi idan ya zo ya ce kufrun ko ya ce shirkun ba tare da alif da lam ba, wannan na nufin karamin shirka ko karamin kafirci. Amma idan ya ce ashirku ko alkufru, wannan na nufin me, babban shirka ko babban kafirci, wanda ke fitar da mutun daga musulunci kenan. Abin nufi dai ita siyara, wato tamfi kenan, wannan shirka ne, ma'ana karamin shirka. To shine su ma suke kasa ta kashi biyu, suka ce idan ka fito waje sai ka ga wani abin da ka fassara ya hana ka zartar da abu, imma dai ya hana kai ka ce ai tunda nayi gamo da kaza yau ba zan yi kaza ba, ko tunda nayi kukan mujiya ba zan yi kaza ba, sai to wannan yafi muni. Imma kuma ka tafi za ka yi amma dai baka da hof, ba sa rai, haka dai bakin ciki ya dame ka, dan mai na gamo da kaza, ai gamo da kaza alama ce ta tabewa, amma duk da haka dai ka tashi dai ka je za ka yi, to wannan shi ma dai duk laifi ne, amma sai dai wancan na farko ya fi girma. To dukan su guda biyan suka ce ba su kai ga kafirci ba, dalilin su annabi ya ce at-tiyaratu shirkun, ma'ana bai ce ash-shirku ba bil alif wal lam, wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bit tawakkul. Wannan kalma ta wa ma minna, wato mudraj ne a cikin hadisin, ma'ana maganar Abdullahi dan Mas'ud ne, ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul, yace a cikin mu babu wani mutum ɗaya face face mai bai faɗa mana ba, yace walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul, sai dai Ubangiji ta'ala yana tafiyar da wannan abun ne ta hanyar cikakken tawakkali, ta hanyar cikakken dogaro. Abin da yake nufi wa ma minna min ahadin illa waqa fi nafsihi shay'un min at-tiyarati, cikin mu babu wani ɗaya face sai an taba samun canfi ya shiga zuciyarsa, sai dai Ubangiji ya kore wannan abun ta hanyar tawakkali. Abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nufi kenan. To a cikin taron sahabbai ma an samu wannan tarfi ballantana yanzu, yace cikin mu ba za ka samu ɗaya face sai ko yaya an taba samu ya taba yin tarfi, ko yayi tunanin tarfi ko tarfin nan ko yana tasiri ko ba tasiri, amma tawakkali ne ke tafiyar da abin daga cikin zuciya ya ture shi nan sai aqida kikkiawa ta samu. An fahimta ko me kake so ka ce? Duk wannan yana ciki, wato wai waɗansu suke sayan haja a wurin mutum, da sun saya in dai a wurin wani suka saya sai mutum su yi masa sayar, cewa hannun wani ba kyau, idan ka saya ba a wurin shi karka bar shi a cikin dukiyarka sai su yi masa sayar, to duk wannan yana cikin canfi, daidai ne da irin wancan ayyuka na jahiliya, duk bai halatta mutum musulmi ya wannan. Wato abin da ake bukata mutum ya samu cikakken tawakkali tsakaninsa da Allah, cikakken dogaro ga Ubangiji subhanahu wataala. Idan Allah ya sanya sababi na faruwar abu sai ka nisanci sababin, amma kar ka ɗauka nisantar ka ce kaɗai za ta tsamar da kai, dole sai da me, sai da agajin Allah daga mankasar ɗan Ubangiji ta'ala. Haka in Allah ya sanya sababi na idan an bi a samu abu kaza sai ka bi sababin, amma kar ka ɗauka bin sababin shi ne zai sa ka samu wannan abun, dole sai da taimakon Allah da horewar Allah ta'ala. To wannan haka zuciya ake son ta abin nan. Kuma kullum ku gane shi babin tanfi abin da yake gadarwa shi ne munin zato ga Ubangiji. An gane ko? Muna na zato ga Ubangiji, wanda ba a san mummuni ya muna zato ga Ubangiji. Na. Kamar yaya mutum ya baka jari? Wato ka ɗauka cewa in dai wani ne ya baka jari, to in ka juya za ka ga ka samu alkhairi, amma in ba wani bane ba kuwa, wannan dai na cikin canfi, baya cikin alfa'alu, wannan dai na cikin laifi kenan wannan. Na'am. Eh? dai yace mutum ne zai kasuwa tun da safe sai Allah ya turo masa abokanan cinikayya dan dana yaga ana saya da sassafen nan sai ce ya akwai alaman alkhairi wannan na cikin falu wanda ya halatta amma idan ko bai samu ba to kare sai yau kuma akwai alaman sharri dan ya zama cikin tafi wanda aka haramta wato bambancin mai sauki ne kikkiawan zato da mai wa ya'dhibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai ce mai azannina billahi zanna sau kaga abin da sai za a yi musu azaba kenan munana zato game da ubangiji munin zato game da ubangiji shine wadansu suke cewa hatta wadanda suke tawassuli da gangan jikin wani ko da zatin wani ko da alfarmar wani yana daga cikin wannan din abin da ke sa su yi wannan munin zato ne ga ubangiji su dauka kamar idan ba mu kama kafa da wani ba ubangiji ba zai mana kaza ba sun munana ma Allah zato sun dauka shi Allah akwai wanda yake masa tilas kenan ko ta yaya ba a san ba wai munin zato ga ubangiji kuma shi yasa masu zunubi duk yawan sa Allah ce la taqnatu min rahmatillah karko yake tsammani daga nawar ubangiji karka ce ai ko na to ma ba za a gafarta mun ba wannan ya zama me kenan munana zato ga ubangiji karka ce ai ko na fita ma ba zan samu ba ya zama munana zato ga ubangiji har kawai dan ka ji kukan mujiya ko dan ka gamu da kusuru ko ka dan ka gamu da makafu ko dan wane ko ka ce a ai idan an yi kaza ba za a samu kaza ba wannan munana zato ne amma ka fito ka dan ce ya rashi ya sirayi ya rabi ya wanda ya tiriba an fahimta ko waɗansu da daɗa da kalmomi da za a faɗa ma ko ka ji su ko a faɗa wa wani ka fara jin su to irin wannan sakamakon jin su sai ka kyautata zato ko ka fito ka ga wata alama sai ka kyautata zato kana bude kasuwa sai wani ya zo da sauransu yace wani dama ina neman kaza ina neman kaza din nan ka fara ciniki sai ka kyautata zato game da ubangiji cewa yau za ka samu duk wannan na cikin alfa'alu annabi ya ce wa yujibunil fa'alu kyakkyawan fata yana burge ni ya fassara menene alfalu ta alkalimatu tayyiba to alkalimatu tayyiba din nan ko ka fade ta ko a fada maka ko ka ji ta an fada wani duk ya ci da ciki kuma wannan alkalimatu tayyiba ɗaya ne daga cikin yankunan alfalu an banda ka alfalu yana da fadi kore da ciki duk wata alama da za ta nuna maka alkhairi sai ka sanya zato cewa lalle yau ina sa ran zan samu kaza to wannan shi kenan an fahimta ko kamar misali ka tura wakilan ka shi kenan ne malam daga hannu wannan misali ma shi wannan akwai hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu shi umki sai cikin al'amuran guda uku al'amari na farko mace al'amari na biyu gida al'amari na uku dabba Annabi ce waɗannan al'amura akwai shi umki a cikin su to shine malamai suke cewa Annabi ya kore canfi kuma anan kamar ya tabbatar da shi cikin al'amuran guda uku to shine suke fassara cewa abinda wannan hadisin ke nufi galibi canfin mutanen jahiliya suna yin ne cikin al'amuran nan guda uku su canfa mace su canfa gida su canfa dabba an fahimta ko wannan suna yin canfi a cikin wannan ke so da dama amma ba wannan ke nuna cewa wato wannan ya halatta a canfa mace ba a ce ai wani ya auro mai kacin tsiya saboda haka dukiyar sa ta kone a kasuwa ko ya hasara ko yan fushi sun tare shi ko a ce wani ya auro mace mai hararagarki duk dabbobin su sun riga sun abin nan ya tsaya ce da sauransu ko a ce wani yayi kaza wannan duk yana cikin tanfa-tanfa wanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci dan haka baya halatta ka tanfa mace ba halatta ka tanfa dabba din ko ka tanfa gida ita dabba halinta zaka duba na zahiri idan dabba tana tutsu tana harbi kaga ai ba zaka saye ta ba wannan saboda illar da take ta zahiri ne ka gani amma ka ganta lafiya salin alin dan ka saye ta kuma sai ka zo ka tanfa ai bai halatta ba haka gida idan yana wuri da ya dace a tsaye shi tsakiyar jama'a baya wurin da yake da barazana ba gida ne da ya kusa faduwa ba kirka ce bai komai ba ka saya kaga duk wannan babu wani abu amma ka zo gida dama ya riga ya karkace ko tun ya nisa da jama'a kana tarewa yan fushi suka ji labari suka ji suka kai mutum farmaki kaga mutum ba zai tanfa gidan ba dama mauki inda gidan yake dama wuri ne wanda yake babu tsaro sosai sosai ka nisa da jama'a an fahimta ko wannan a ce mutum yana wannan gida yana samun arziki amma idan ya tashi kariyar arziki za ta same shi wannan duk bai halatta ba sai dai ku bambance tsakanin al'amuran guda biyu yanzu na iya zuwa a matsayina na dan kasuwa in bude shago misali akan titin Ado Bayero har zuwa karshen singa kan titin Bello Road har zuwa ina ne kan titin Ibrahim Tewa Road in bude wani abu wanda yake na bukatun jama'a ta yau da gobe babban shago a nan gurin in bude kaga ya sha bamban da ya dauke shi in kai shi Multara ko ya dauke shi in kai shi Jogana ba haka bane ba ko ya dauka in kai can wajen unguwa uku ko na Ibawa in je in bude shago a can gurin an fahimta ko kaga akwai bambanci ko inje can tsakiyar brigade can irin wajen PRP din nan brigade PRP can tsakiya kaje ka bude shago a nan gurin kaga ya san bambancin wannan wurare saboda nan gurin fuskar jama'a ce fuskar gari ce idan ba koyi zo zai gani dan gari zai gani za a iya tsayawa a yi tunkayya can gurin kuma ba wurin fuskar jama'a bace ba dan haka idan mutun na wuri na fuskar jama'a ya tace yayi koma inda ba fuskar jama'a ba kaga ai wannan ba tamfi bane ba sace wani da yana can gurin yana samu arziki kaga taso wasu daga nan ya talauce to a nan kutun nan ba kantin aka jingina ma ba wurin da yake ai wurin ba wurin jama'a bane ba an fahimta ko ko ya kasance misali ka saba ka bude kantin ka daga karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na yamma karfe to sai ka zo ka canja lokaci kace ya jama'a ka ba da sanarwa a kofar kantin ka ni zan rinka budewa ne karfe 12 na dare in tashi karfe 6 na safe na rufe kaga lokacin kuma ba lokacin zuwan jama'a bane ko wurin jama'a ne wurin zuwan jama'a ne idan baka samu kasuwanci ba baka samu riba ba wannan lokacin sai ka tamfa wannan daren kace ai bude kantin da dare na jawo musiba kaga ba shi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau wato ku gane bambanci tsakanin abin da sababin sa na iya fitowa fili mu gani da kuma abin da sababin sa baya iya fitowa kawai zato ne muka yi shi kullum abin da shari'a ba ta so munana zato din shine abin da shari'a ba ta so amma duk abin da yake sababin sa fili to wannan abu ne wanda mutum ya kamata ya kula da shi ku yi hakuri mu abin nan walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul inji Abdullah dan Mas'ud wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito haka Ibn Majah wa Tirmidhi haka Tirmidhi kai wa sahahahu Imam Tirmidhi ya inganta shi wa ja'ala akhirahu min qawl Ibn Mas'ud Imam Tirmidhi yace karshen wannan abin daga walakin Allah wa ma minna illa walakin Allah yuzhibu bitawakkul wannan maganar Abdullah dan Mas'ud ce ba maganar annabi ba shine ake kira mudraj a cikin hadisi wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz ar-riwayat tasal ولي أحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وانا حديث أحمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل أتكلم مسند يا رويته لك عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك wanda tamfi yasa ya dawo daga bukatar su da ya san mai ya fasa faqad asharaka hakika yayi shirka an gane ko wanda tamfa wani abu yasa ya fasa abin da ya san mai to yayi shirka qalu fama kaffaratu zalik sai sahabbai suka ce menene kaffaran hakan inde wannan ya zama shirka qala sai ce an yaqulu allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk wato sai ce ya allah ba wani alkhairi sai alkhairinka wala tayra illa tayruk babu wani sharri kuma illa tayruk sai da ganin damarka wala ilaha ghayruk babu wani abin bauta bisa ga tantanta sai kai to kaga wannan hadisin duk da haka yana ƙara ba mu haske cewa kenan ashe yin tanfi din nan duk da an sa masa shirka sai dai karamar shirka ce wanda bata kai kafirci ba domin gashi sahabbai sun tambaye shi meye kafaran sa sai ce su ce me idan babban shirka ce da sai an saki shiga musulunci kenan amma sai ce ga kafaran sa an gane ko اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك ما انا كودا كتبن تنفي ادا ينزو ابين ذاك اكن كري ما ذنوبن كن تنفي شيني ميمتا wannan addu'ar اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك وانا حديثي صحيح وله من حديث الفضل بن العباس هكا امام احمد يرويته حديثي daga hadisin الفضل ابن عباس يتي انما الطيره ما امضاك او ردك a fassaran wannan hadisi yake jawo ita tsira sanadiyar tsira kadai shine ma amdaka abinda ya kara maka karsashi ka je ka aikata abinda ka tasa yi ka tasan mai auraddaka ko ya dawo da kai baya yanzu a wannan hadisin an nuna in abu kaga wata alama ka je kai na alkhairi ka sa ran alkhairi ka je kai shi ma ya zama tamfi haka in kaga alama ta sharri kuma sai ka fasa aka fassara shi cewa sharri ne kan munin zato ka fasa haka shi ma kuma kai tamfi haka wannan hadisin ke nunawa sai idan kuma ya nuna haka kaga ya zama tanakuzi tsakanin shi da hadisan bayi kenan to sai dai hadisin da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ne saboda a cikin sanadin sa akwai inqita fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum indallah a cikin wannan babi mun fahimci fassaran wannan aya ala inna ma ta'iruhum indallah ma qawlihi ta'irukum ma'akum tare da fadin Allah ta'ala qalu ta'irukum ma'akum duk mun fahimci wannan cikin wannan babi as-thaniya mas'ala ta biyu nafi al-adwa annabi ya kore mana al-adwa shine cewa cuta ta tashi daga jikin wannan ta fada ma wannan da kanta wannan babu ki sai da ganin damar Allah sai inda izinin Allah. As-salisatu mas'ala ta uku nafi tsiyarati, annabi ya kore mana tamfi, ya nuna bai halatta ba yin ta'amuli da tamfi dan an tamfa ma abu ko kika tamfa bai halatta ba ka fata yin abun. Ar-rabi'atu na hudu nafi al-hammati, ko nafi al-hammati kore abinda ake kira al-hamma shine wato ainihin mujiya ko kukan mujiya, a tamfa kukan mujiya cewa alama ce ta sirri, annabi ya kore wannan. Al-khamisa mas'ala ta biyar nafyu safari kore safar, wato tamfin watan safar da mutanen jahiliya suke yi, wannan ma annabi ya kore. As-sadisa mas'ala ta shida annal fa'la laysa min zalika, kikkiawan safata ko sa rai wannan baya cikin tamfi, bal mustahabbun shi wannan mustahabbi ne ma. As-sabi'atu mas'ala ta biyar tafsirul fa'li, an fassara mana menene al-fa'lu, annabi ya ce al-kalimatu tayyiba. As-samina mas'ala ta takwas أن الواقع في القلوب من ذلك ما كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. أبن ديك فاروا في القلوب سكين زكاتا من ذلك نتمكي دنن ما كراهته متن ينا كين أبن أما زوتي يسكم ذاك ونلوك تنتنا ساكا مسجي ذاك ونلوك تنكنا فتأد زوتي ركا تنا سنسيتا فص. التاسعة مسألة تترى ذكر ما يقول من وجده, أنبتن أبن دا متن يكماته فتا إذن ياسام إرمان ننتمكين أزوتي سيني تي اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العادية عشر مسألة تقوم العاشرة مسألة تقوم التصريح بأن الطيرة شرك, بياني كلا بسجتي وتمتي فشركني وانت من يبياني سأبايا. العادية عشر مسألة تقوم شاتيا تفسير الطيرة, أنفسر من الطيرة المزمومة, من سأنفسر الطيرة المزمومة واتو تمتي وانديك ممونة, تمتي ممونة سيني وانديك ونشمونة نزتو, an gane ku. Alfa'al kuma kishiyarsa abinda ya kunshi mai kyauta da zato, shi wannan an halatta mana, annabi ya ce wai jumul fa'al. To abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana. Assalamu alaikum.